أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرء إلا التقى، وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرء إلا التقى.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سوراري السلام عليكم بركم da warhaka barkan mu da kasancewa da kowa daidai wannan lokaci a cikin shirin mu na musamman wanda zamu tattauna da shehin malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo. Zamu tattauna akan al'amuran da suka shafi katafaran littafin nan na tafsiri da kuma tarjumar Al-Qur'ani mai girma wanda shehin malamin ya wallafa. Malam mu ne maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, babban malami a sashin Shari'a da Nazarin Addinin Musulunci dake Jami'ar Bayero a nan Kano. Malam mu ne maka barka da zuwa tare kuma da fatan alheri.
Insha
Allah. Wannan aiki da aka dauko na ainihin wannan littafi da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ikon kammala shi, wanda kuma a daidai wannan lokaci har ya fara shiga hannun al'umma. Za mu so mu ji tarihin wannan aiki da kuma yadda aka fara shi.
Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan aiki ko kuma wannan tafsiri wanda yake muka yi wa suna da awdahul bayan li ma'ani wa hidayatil Qur'an, da Hausa fayyataccen bayani na ma'anoni da shari'ar Al-Qur'ani. Aiki ne da ya samo asali daga wani babban malami wanda shine Dr. ko kuma Professor Zaid ibn Umar Al-Is, wanda yake asalin dan asalin kasar Jordan ne, amma kuma ya karantar a Jami'atul Imam Muhammad bin Saud dake Riyadh tsawon shekara 30, yana koyar da abin da ya shafi ilimin makan Al-Qur'ani da tafsirin sa. Bayan ya yi ritaya ya dawo ƙasarsa ta Jordan, ya kafa katafaren markazinsa wanda yake yi wa suna da Bayyinat li Ad-Dirasat Al-Qur'aniyya. To ya dauko ayyukan fassara Al-Qur'ani zuwa harsuna daban-daban manya na duniya, ko kuma harsunan da suke da masu magana da su a duniya. Akwai harshen Al-Ibriyya, harshen Yahudawa, harshe ne wanda ba a samu wani yayi fassara Al-Qur'ani cikin wannan harshe ba, kuma akwai buƙatar su kansu Yahudawan ya zanto wannan sako da yake cikin Al-Qur'ani ya je kunnuwan su, ya je gare su, musamman ma shi ƙasarsa tana makotaka da ƙasar Isra'ila ko kuma Palestine da take tare da ƙasar Isra'ila. Saboda haka ya shi ne farko wanda suka fara fassara Al-Qur'ani zuwa harshen Ibraniyanci, kuma ya shiga cikin Yahudawa sosai, aka rika neman shi ido rufe. Sannan kuma ya fassara, suka yi tafsiri na harshen Farisanci, harshen mutanen Iran, wanda aka buga shi cikin wajen sifili goma. Don haka sai ya lalibi wani harshe rayayye a cikin Afirka, cewa ya kamata a nemo masa wani harshe wanda shi ma yana buƙatar a samar da wani tafsiri wanda zai shiga hannun jama'a mai sauƙin fahimta, mutane za su fahimci wannan saƙo da yake cikin wannan littafi. To Allah da ikonsa, a cikin ɗalibansa akwai wani ɗalibi wanda yake dan kudu ne, ma ko ince dan Kwara ne, to jihar Kwara, yana karatu a can, ko ya karatu a hannunsa, sai ya ce ai yana ga a Najeriya kuma a Afirka ma ta yamma ba kamar harshen Hausa. Saboda haka sai ya ba shi shawaran cewa a yi da harshen Hausa. To wannan sai ce farkon fikira ta fara wannan aiki. An zo an dan fara shi a komitanci, to kuma abin bai yiwu ba. Daga shekara wajen uku a matsayin kwamiti yake tafiya, ya zo nan kasar Najeriya wajen sau biyu akan wannan aiki, amma dai abu bai yiwu ba, har ma ya fara fitar da rai cewa anya ko abin nan zai yiwu. Yana ga kamar yan Najeriya suna da son alheri, amma ayyukan da ke gabansu su musu yawa. To wannan magana sai su sa min zuciya, naga cewa ya za a yi a ce wani daga wata ƙasa wanda ba ma harshen mu yake ji ba dan ƙasar mu ba, ya fi mu kishin wani abu wanda zai zanto ilmantarwa ce da awace ga wannan al'umma ta mu ta Hausawa, saboda haka sai na ce a bar ni kadai zan yi aikin. Kuma akai sa'a a tare da ni akwai manyan malamai guda biyu waɗanda suka bada gudunmawa kwarai da gaske wajen tafiyar da wannan aiki, da shine Professor MK Muhammad Kabir Yunus, wanda ya tsohon shugaban sashin nazarin abin nan shari'a da addinin musulunci a nan Bayero, sannan kuma yanzu yana koyarwa a jami'ar Gombe, sannan da kuma Professor Bello Said, wanda malami ne a nazarin harsunan Najeriya, musamman Hausa da ladabinta da fasahohi da fassara da hikimomin al'umma da ke nan jami'ar Bayero. To saboda haka sai na karbi aikin ni kadai cewa zan yi, su kuma za su duba aikin. Waɗannan malamai guda biyu, ɗaya zai duba ɓangaren ilimi ko kuma ɓangaren tafsirin, ɗaya kuma zai duba ɓangaren harshen shi Hausa ɗin yadda zai zo a ilimance. To wannan dai shine a takaice abinda ya taso da wannan abin din, ya taso da wannan batu na fassara. Kuma shi fikirar tashi ya kawo mana ita kusan tun abin 2014 nake zato 2014. To amma dai abin bai samu an yi shi ba sai a 2017 na fara aikin daga Suratul Baqara, wanda kuma na kammala shi a cikin shekara ta 2019 a watan Nuwamba. To haka takaice dai wannan shine tarihin shi wannan fara wannan aiki.
Wato dududu wata kila bai fi shekara biyu aka dauka ba,
shekara uku ne. To na zaci cewa zan iya kammala shi a cikin shekara biyu, shekara ɗaya da rabi zuwa biyu. To amma da na fara sai daga cewa abin ya fi karfin haka, musamman ma mutum ba wannan kadai ya sa a gaba ba, akwai wasu ayyuka da yawa da suka bebe mutum bayan karantarwa a jami'a, sannan kuma ga darussa na ɗalibai da ake a masallatai, sannan kuma ga hidimomin mutum na yau da gobe da wasu rubuce-rubucen da suke tare da mutum. Saboda haka wannan ya sa aikin bai kare a iya lokacin da na yi tsammanin zai kare ba, wato a shekara biyu, wanda har ya kai zuwa shekara uku.
Alaga ta malam, watakila za a so a san menene bambancin shi wannan aiki na tafsiri da tarjama da kuma sauran waɗanda aka yi a baya.
Alhamdulillah, manyan malamai a ƙasar nan sun yi ƙoƙari wajen fassara Alƙur'ani ko tarjama Alƙur'ani zuwa harshen Hausa, wanda mun san babban malaminmu jagora tafiyar sunna a wannan ƙasa, Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, shi ne farkon wanda ya fara fito da tarjama Alƙur'ani cikin harshen Hausa, wanda kuma aka buga shi adadi mai yawan gaske shiga hannun mutane, aka dade ana amfana da shi shekaru masu yawa. An buga shi a farkon bugu na san a Lebanon aka yi shi, wani babba mai tudu, sannan daga baya Al-Mujamma Malik Fahad lil-Tiba'at al-Mushaf al-Sharif suka karbe shi suka sake buga shi. Ina cikin waɗanda daga baya muka yi muraja'a sani da dan uwa Dr. Bashir Ali Umar. Idan aka duba bugu na ƙarshe za a ga sunayen mu biyu, wanda mu muka sake bitar da tafsirin, muka kuma ba da wasu shawarwari, aka sake buga shi. To wannan aiki babu shakka ya ba da gudunmawa kwarai da gaske ga masu san su san abinda suke karanta Alƙur'ani, da kuma malamai masu tafsirin shi kansa Alƙur'ani din sun karu da shi, ko in ce mun karu da shi mu duka wajen bibiyar ma'anonin wasu ayoyin. Hakanan banda shi akwai wasu ayyuka kamar su shi kansa Professor Bello Said sun yi aiki makamancin wannan, wanda shi ma Alhaji Aminu Hassan dan tata shi ya buga shi kuma ya shiga hannun mutane sosai. To bambancin da yake tsakanin waɗancan ayyuka da wannan aikin, mun so ya zo da salo safo, wato salo na musamman. Kamar shi na Malam Abubakar Gumi, ga duk wanda ya sani zai ga cewa tarjama ce kawai aka yi, babu tafsirin ayoyin, ma'ana babu sharihin ayoyin da bayanin abubuwan da suke ciki da hadisai waɗanda ya kamata zanto suna da alaka da ayar ko ayoyin da aka fassara, da wasu abubuwa da za a iya fahimta na hukunce-hukunce a cikin ayoyin da ake karantawa. An dai zallan fassara ne. to saboda haka akwai bukata a samu tafsiri su professor Bello Sa'i sun yi kokari wajen fito da ma'ainolin wasu ayoyin ga wanda duk ya karanta zai gani to amma dai akwai bukatar ya zanto an bi ayoyin daki daki wajen fassara su da kuma kawo wasu hadisai ingantattu da suke da alaka da wannan sanada fitar da fawaid abinda ake cewa mustafat abinda za a fa'idanta da shi abinda za a fahimta daga ayoyin da aka karanta kuma aka ji fassara su to kaga wannan wani salo ne wanda dukkan tafsiran da aka yi da tarjumomin da aka yi a baya ba su da wannan salon da na dauka wajen rubutun wannan tafsiri shine zan na takaita akan fassarar da manyan malaman tafsiri suka fi rinjayarwa dan zaka samu a kalma ko wata aya malamai sun yi sabani wajen fassara ta wajen sharhin ta to nakan duba wanda shine malamai suka fi rinjayarwa saboda dalilan siyaki wato yadda Allah ya koro bayanin ko kuma dalilan wasu qara'in na lugha ko wasu qara'in na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan fassarar ita zan yi isbati wato ita zan tabbatar a cikin tafsirin zan bar sauran ko kuma idan ya zanto ayar za ta dauki sama da ma'ana daya wato akwai abinda malamai suke cewa ikhtilafu tanawwu wato malamai su fassara ayoyi ta fuskoki daban-daban amma duka fuskokin za su yi shiga cikin tafsirin to nakan dungure su gaba daya in shigar da su ba tare da nuna cewa an koyi ma wani sabani ba mai karanta ba zai ga wani sabani ba tunda ba sabani bane wanda yake nuna kishiyantar juna sabani ne wanda duk kowanne abu da aka faɗa ayar za ta iya daukan wannan ma'anar to nakan dunkule in faɗe su cikin tafsirin sannan kuma daga ƙarshe bayan na gama fassara ayoyi in akwai wani hadisi wanda yake daidai da fassarar wannan ayoyin to zan kawo shi kuma sannan zan takaita akan hadisan da na san iya fahimta ta sun tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama su zan kawo bazan kawo su hadisai waɗanda nake ganin akwai rauni a tare da su ba wanda malamai suka raunana ko kuma a kawo wasu kissoshi kamar yadda aka sani na Isra'iliyat waɗanda ba tabbatuttu ba a sasu a ciki to nakan yi kokarin kauce mu waɗannan duk ba zan kawo su ba saboda ka zan takaita akan wannan sannan bayan na gama fassara ayar sai kuma zo in duba fawaid wanda duk wanda ya tsaya yi tadabburi a cikin ayoyin zai ga cewa ayoyin sun yi ishara sun nuna waɗannan abubuwan to zan fito da su karkashin abinda nake cewa abinda zamu fahimta daga wannan ayoyi zamu fahimci abubuwa kamar daga wannan ayoyi kamar haka
mulahazat kenan
ba mulahazat ba bai fawaid
na'am fawaid
yawa abu na daya na biyu na uku na hudu na biyar gurgurdan abinda zan iya cewa wannan ayat ta kunsa to zan fitar da shi wanda wannan ga dukkan wani wanda yake da ido kuma ya tsaya ya tadabburi zai iya cewa wannan fa'idar ga daga inda take wannan fa'idar ga daga inda take wannan fa'idar ga daga inda take cikin ayar ba bayani zan in ce abu kaza daga gu kaza na dauko shi a ayar ba amma in ka tsaya kai tadabburi da Allah ya ce afala tadabburuna alquran to zaka iya mayar da kowace fa'ida zuwa ga ayat ta ko kuma gabar da ta fito daga ciki a cikin wannan tafsiri wanda wannan zai taimakawa malamai da suke karantarwa wajen su iya wato wasa kwakwalen ɗaliban su da wannan cewa fa'ida ta kaza a ina ne zamu iya fahimta daga cikin ayar fa'ida ta kaza ina ne zamu iya fahimta daga cikin ayar to kaga wannan zai taimaka kwarai da gaske
insha Allah
to wannan duka kana iya cewa bambance ne da babu su kaga samu baya ga wannan akwai muhimmin abu har ila yau mabudin sura
to
kowace sura mun yi mata mabudi mabudin nan zai kunshi sunanta zai kunshi sanda aka saukar da ita wato makkiya ce ko madaniya ce sannan zai kunshi kuma adadin ayoyinta sannan da jerin saukarta ita ce ta nawa da sauka ba wai ta nawa a mushaf ba ta nawa a mushaf wannan kowa na iya gani ai da ka daga kai zaka ga cewa wannan ita ce sura ta 45 misali amma a jerin sauka alqur'ani ita ce sura ta nawa bayan wace sura ta sauka kafin wace sura ta sauka to wannan duka mun saka shi a cikin mabudin sura sannan kuma mukan kawo sababin saukar sura idan har akwai dan ba kowace sura ce take da sababin nuzul ba ko kuma ba kowace sababin nuzul ne ya inganta ba wanda muka tabbata ya inganta to to muka ambace shi anan sannan in akwai wasu hadisi da suka zo na falalar surar ingantattu su ma muna tabbatar da su sannan kuma mu faɗi jigon surar wato in ka dunkule aka ce ka faɗi ta wannan surar gaba ɗaya me take karantarwa to saboda haka zaka iya cewa jigon wannan sura shine kaza sannan kuma mu faɗi wasu daga cikin abubuwan da surar ta kunsa surar ta yi magana wato zamu baka takaitaccen bayani na surar tun daga mabudinta yadda in ka shiga zaka san cewa ga abubuwan da surar take tattaunawa akai to duk wannan wani salo ne wanda yawa daga cikin tafsirin da aka yi a baya ba su kunshi waɗannan abubuwa kamar yadda na faɗa ba to kaga wannan bambance-bambance ne da zaka iya cewa an samar da su a cikin shi wannan tafsiri na Audahul Bayan
to malam duk da dai mun san cewa akwai manufofi da yawa watakila na karuwa a cikin wannan tafsiri da jama amma watakila muna so a fito mana da watakila gudunmawa wanda shi wannan talifi zai bayar wajen yada ilimin addini musamman ma a tsakanin al'ummar Hausawa tunda magana ake ta tafsiri da kuma Hausa
babu shakka al'ummar Hausawa ko kuma al'ummar da take magana da harshen Hausa al'umma ce mai yawan gaske a duniya ba a Najeriya kadai ba ba kuma a Najeriya ta arewa kadai ba ba a iya tsukukin da muke gani muke rayuwa ba kadai hatta kasashen makota muna da kasashe da suke makotaka da mu irin su Niger an san cewa kana iya cewa 70 cikin 100 da mutanen Niger suna magana ne da harshen Hausa muna da mutane da suke magana a harshen Hausa a Ghana muna da su a Togo muna da su a Cameroon muna da su a Benin muna da su a Chad banda waɗanda suka haura yankin Afirka suka shiga cikin Asia da wasu kasashen Europe da Turawa abin da America duk akwai waɗanda suke magana da harshen Hausa kuma wanda suke buƙatar su san sakon da yake cikin Alkur'ani a zaman to su musulmi saboda kaga samar da wani tafsiri cikin wani harshe mai saukin fahimta na Hausa zai taimaka gaya wajen isar da sakon shi Alkur'ani zuwa ga wannan al'umma musamman ma kasancewar mafiya yawanci ma ba ka ce duka ba mafiya yawanci wanda suke magana da wani harshen musulmi ne samu wanda ba musulmi ba ɗan kaɗan ne saboda haka suna da kishin su san menene abin da suke karantawa domin akwai takeici kana karanta abin da baka fahimtar me kake karantawa kuma gashi sako ne na Allah subhanahu wataala zuwa ga dan adam wanda a dalilin sa ne ya halicce shi ya zo da shi duniya to yanzu to bai san sakon da yake gaya masa ba
watakila ma za a ga cewa to in baka san ma'anar sa ba lalle ne abin da ake bukata ka ƙara na takawa da sauransu
kwarai da gaske ta ina ba zai yi ba san sako mai dauko mai zo da shi ba ba za ka yi sanin mai kamata kai ba to wannan dai kenan na biyu baya ga al'umma umuman da zai taimaka wa daliban ilimi da masu tafsiri da masu da'awa mun san cewa koda kana magana da harshen Hausa wasu ayoyin in ka zo ka dauka watakila ka dan sha wahala wajen isar da sakon su ko kuma fassara su zuwa harshen Hausa din zaka ga wani lokaci to yana fassara amma ba a gane me yake cewa kongoba kombaya ko kuma ya rasa wace irin kalma ce ya kamata ya sanya a wannan uslubin na larabci da yazo saboda haka kawo wannan tafsiri zai taimaka masa wajen saukaka masa sanin yaya ya kamata ya fassara wannan in ma ba mun yi magana akan waɗanda kwata-kwata su daman a tafsirin yantike suke ba su san shi ba amma kuma sun riga sun dora wa kansu nauyin sai sun yi tafsiri wanda kuma yana da hadarin gaske kwarai da gaske ka fassara maganar Allah ba tare da ka san abinda maganar Allah take yi
ba watakila wannan talifi zai taimaka musu
zai tokare su daga wannan tinke da suke yi zai taimaka musu wajen alal akalla dai koda zaka je kai wasu maganganunka to ka iya samun dai sakon da yake cikin ayar da tafsirin da aka yi mata da fa'idin ka isar in yaso kuma in wasu karakaran ka za su yi dai ka dai sabu yafi a ce tun farko ma baka fahimci ina ayar ta sa gaba ba me yayi a cikin ta kaje kawai kai ta turkaniya kana faɗa abinda kake so to wannan zai taimaka sannan zai taimaka wa malaman islamiyya wanda suke karantarwa a islamiyya suna karantar da yara ayoyi sukan zo cikin darussan su da suke wa yara ayo ne suna bukatar fassara to kaga wannan tafsirin zai taimaka musu wajen samun wa da yaran fassara sannan akwai kasarar suwar daga tabara misali zuwa abin zuwa nasi wanda yawanci ana koyar da yara karatun wannan Qur'ani ko koyar musu tafsirin shi ma zai taimaka wajen samar wa da yara kamar wani textbooks wanda zasu samu na alqur'ani ko na tartarjama alqur'ani saboda zai taimaka kware da gaske sannan kuma zai taimaka wajen bunƙasa ilimi a cikin shi kansa harshen Hausa idan muka duba zamu ga yarurruka waɗanda suke wasu ma basu kai harshen Hausan ba wasu kuma suna daidai da shi an yi musu hidima irin wannan a ilimance yaran ya zama yaran ilimi ta yadda ko me kake so ka sani na ilimi musamman ilimin addini a cikin wannan yaran to zaka iya samun wani rubutu da aka yi wanda yake da tushe kuma wanda yake da inganci ka samu ka karanta ka san wannan abu yaran mu na Hausa yana buƙatar mu da muke magana da wannan harshe muka san wannan harshe mu tashi mu yi aiki tukuru na mu mai da shi ya zama cikakken yaran ilimi kamar yadda harshen Urdu harshen Urdu na musulmin India da Pakistan da sauran wannan yankin na tsohuwar India zaka harshe ne wanda an raya shi da ilimi zaka samu katafaran malamai waɗanda ba za su iya maka rubutu da larabci amma kuma suna da ilimi suna da ilimin addini yanzu aka ce maka Abul A'la al-Maududi wanda yayi suna sosai wajen rubuce-rubuce da suka shafi addinin musulunci in aka ce maka baya jin larabci zaka yi mamaki musamman ka ga rubuce-rubucen da aka fito da suna shi yana magana akan abubuwa na addinin musulunci da yawa ba an ce ba mu ce baya kuskure ba zai iya kuskure kamar yadda kowane malami zai kuskure amma dai wanda duk zai karanta littafin sai dauka cewa wani malami ne da ya karanci larabci ya yi zurfi a larabci shine zai iya wannan rubutun alhalin cewa shi dan jarida ne asalinsa kuma duk abin da ya karanta da ya shafi addini a cikin harshen sa na Urdu ya karanta littafin sa da muke karanta yanzu da muke karantawa daga harshen Urdu ne aka maido su larabci yana da tafsiri sunan shi Tafhimul Qur'an har tafsiri yayi amma da harshen sa na Urdu ya aka sake fassara shi zuwa larabci to littafin sa suna nan da yawa wanda ya yi tattauna wasu abubuwa da suka shafi sakafa ta Turawa da kwatanta ta da abin da musulunci ya zo da shi da bayanin irin kimar da musulunci ya fifita da ita akan dukkan wata sakafa ba ta musulunci ba to kaga zamantowar yaran Urdu kusan an fassara abubuwa ta yawa da shi na musulunci ya zanto yare na ilimi ya zanto yare na ilimi to in muna so mu ma harshen Hausa ya zama cikakken yare na ilimi to sai mun yi wannan to wannan duk wani abu ne wanda shi irin wannan aiki zai taimaka wajen a ƙara raya harshen kuma a sanya masu magana da harshen su zama masu karanta shi yanzu kaga yawanci saboda babu abin karantawar sai wasu abubuwa na shirme sai kaga cewa in kana son ma kai karatun da harshen Hausa amma baka da material din da za ka karanta to samun irin wannan zai sa mutane sha'awar karatu din kana da shi a gida kana karantawa ka koma ka ga tafsiri ka ga abin sai kaga sha'awar karatun Hausa yana shiga zukata to wannan duk kadan daga cikin irin gudunmawa da shi wannan aiki zai bawa wato shi harshen Hausa da ita al'ummar da take magana da wannan harshe
to malam akwai tafsirai da kake gabatarwa musamman ma tafsiri na duka ranar Juma'a sannan kuma akwai na watan Ramadan shin zamu iya sanin bambancin shi wannan tafsiri da aka yi da kuma wadancan tafsirai da ake yi ko da yaushe
babu shakka akwai bambancin ko shine shi wannan da muke gaban mu rubutaccen tafsiri ne da kuma aka rubuta shi da wata manufa na yadda kowane rukuni na al'umma zai iya karantawa ya amfana wato likita zai iya karantawa ya amfana injiniya zai karanta ya amfana malamin dini liman na Juma'a zai iya karanta ya amfana malami makaranta na Islamiya zai karanta ya amfana matan aure a gida in ta dauka za ta karanta ta amfana wato an yi shi da salo wanda kowane irin fage kake na ilimi sakon zai kai gare ka ba shi da wani abu da aka shigo da shi wanda za a ce sai daliban ilimi ne kadai za su gane sannan kuma an yi kokari a takaita akan abin da yake shine ake ganin mafi inganci a cikin wannan babi. To kaga dole a takure rubutun da zai tsaya akan wannan manufa kai ya fitar ga ciki. Tafsiri da muke gabatarwa ranar Juma'a da wanda muke yi a Ramadan, shi tafsiri ne wanda ake yin shi ga kowa da kowa daga ciki, akwai labaka ta dalibai, akwai ta malamai waɗanda suna buƙatar sanin wasu abubuwa ko tattauna wasu abubuwa wanda ko da a ce ɗabakar wanda ba malaman addini ba, to kamar wasu malamai wanda suka karanci wani fanni ba na addini ba, ko kuma tsohuwa a gida da matar aure a gida da malami a Islamiya, duk watakila wannan ya masa zurfi. To a irin tafsirin da muke yi za mu iya shigo da wani abu irin wannan, za mu iya shigo da wani sabani da aka yi akan fassara wata aya wanda za mu ce wannan fassarar da aka yi ba mai kyau bace, mai gyara. Ko ajiya na ga sosalin jiya za ka ji na kawo tafsirin ayar aukal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 aamin thumma ba'atha. Ayar da take magana akan mutumin da ya wuce ta wata alƙarya ya ganta zama kango, yake cewa ta yaya Allah zai raye wannan bayan mutuwarta, bayan mutuwar mutanen da ke cikinta, sai Allah ya kashe shi tsawon shekara 100 sannan ya tashe shi. To bayan mun yi tafsirin ayar satin da ya wuce da wannan satin, a ƙarshe sai nake maganar akwai wani babban malami Muhammad Abdo da almajiransa irin su Sheikh Muhammad Rashid Rida, irin su Mustafa Al-Maragi, da wasu sun yi tafsirin ayar da cewa bacci wannan mutum aka sa masa na shekara 100, sannan suka kawo hujjojinsu na ambata, sannan kuma sai na bi da sharhi da bayani cewa wannan tafsirin kuskure ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza, na faɗi wajen wajihi ya kai biyar na rushe wannan. To kaga a rubutun tafsirin wannan duk ba zan kawo wannan ba, saboda wani daji ne, wani daji ya ce wace shi mai karanta wannan tafsirin ba wanda yake bukata ba, shi dai ya fahimci wannan ayar mai take nufi. Saboda in zaka karanta ayar a cikin tafsirin Awdahul Bayan fayyacaccen tafsiri, zaka ga takamaimai abinda ayar take cewa dangane da wannan kissa ko kuma wannan hadisa. Sannan kuma in ka dawo tafsirin da nake yi a nan kuma zaka ji in akwai wasu bayanai, in akwai wasu maganganu. Sannan kuma a cikin tafsirin da nake yi zaka ga wani lokaci ina ambatan sunayen malaman tafsiri, su Ibnu Ashur, su Zabakhshari, su Ayi, su Ayi da sauransu, wanda anan duk ba mu buƙatar wannan.
To malam, ma'ana dai kusan mutane suna cewa wancan tafsiri da kake gabatarwa watakila idan ka ɗauki kalmar iyaka na abudu sai ai wajen sati uku kana bayanin ta, anan ba haka abun yake ba.
To ai in aka ce haka za a yi, zai yi girma a yanzu. A haka ma an yi ta kokarin, an takure ya fito a volume 6, wasu suna cewa ma ya musu tsada saboda ya yi yawa, ba ɗaya ba ne ba biyu ba. To in ka ce duk wannan bayanin sai ka shigo da shi a rubutu a nan. Na farko dai akwai wata ɗabaka da kake buƙatar wannan tafsiri ya mata amfani, zai zanto wannan tafsirin ya shigar da ita wani cikin daji wanda za ta gane ba. In sauraro ne, sauraro yana da sauki akan karatu. Karatu kai kake karantawa, kai kake tsaya da tsuwa ka karanta, haka wani in ya shiga wani abin, in ya ji kwakwalwar shi ta fara zafi sai ya daina. Amma shi sauraro ya iya gyangyaɗi ma in an dawo kan hanya ya ci gaba da sauraron sa. Sauraka akwai bambanci, sauraka a can mukan faɗaɗa sosai da bayanin wasu abubuwa, anan kuma mukan faɗi lubbin abinda ya kamata a sani. Abinda ya sa muka ce fayyacaccen tafsiri da ya zanto abu ne a fayyace a bayyane, ba wani abu ne wanda yake ciki a dungule. Da ka karanta za ka gane kai tsaye da Hausa ce wacce ke mai sauki kwarai da gaske, babu wasu ba a yi amfani da wasu kalmomi irin na da ba wanda za a ce yana buƙatar sai an je dictionary ko sai an tambaye wata tsohuwa ko wani tsoho sannan zai iya ga abin da ake yi. Saboda haka ma'anar za ta fito sarari, sannan hatta a fassarar ayoyin ba mu yi amfani da fassarar harafi da harafi ba. Ko mu ɗauki usulubin larabcin yadda yake mu fassara shi. Saboda haka mun kokari a Hausa in aka so fadar irin wannan magana ya ake fada. Yanzu misali zan maka aukal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Khawiyatun ala urushiha, kaga a a usulubin larabci khawiyatun ala urusha saqitatun ala ala saqfu abinna suqufuha wa jurduranuha da rufin da abinna rufin ya zubo sannan kuma katangar suka rufe sai suka zubo a ciki to in ka zo fassara duk ba zaka zo kai ta wannan dogon sharhi a fassara ba ina tarjuma ba saboda haka inda zaka duba abinda kawai na rubuta kamar wani kamar wanda aukan laji ko kuma kamar wanda ya wuce ta wata alƙarya wanda ta zama kango kaga ba haushi da kace guri ya zama kango mana guri ne da ba kowa
ya gama fahimta
ya yawa so kaga ban tsaya kalma da kalma ba
na'am
to ire-iren wannan akwai shi da yawa a cikin tafsirin wanda dan ya matsau da abin kusa da masu karatu to amma wanda ya shafi sabani da wani yanzu in tafsiri na gadan kai zan yi maka sai na tsaya nayi maka bayanin khawiyatun ala urushi ya mai urushi ya mai khawiyatun mai amma na dubba zan tsaya
watakila har sai an kama da batun nahwu da sauran abubuwa
wani lokaci za ta bude nahwun da shi ma bana cika shiga cikin nahwu ko balaga saboda gudun kada yawancin duk waɗanda suke zuwa karatu ba waɗanda wannan abin ya dama bane saboda haka nakan wuce wannan sai idan ya zanto akwai wata fa'ida mai muhimmanci da kuma nasan cewa duk wanda yake nan zai iya riskarta to nakan iya shigo da wannan
to mallan shi wannan littafi za a iya fassara wannan aiki zuwa wasu yaruka kaman irin su turanci haka ko larabci da sauransu
kwarai da gaske ai duk wanda yake iya jin wanda yake jin larabci da gasken gaske ba wai dan jigar larabci ko dan tamori ba wanda zai ji maka fassara zai ji larabci sosai zai fassara wannan haka ne wanda yake jin turanci ya kuma kware a harkar turanci din zai iya fassarawa kuma kamar yanzu mu kanmu ɗaya daga cikin waɗanda suka duba aikin Professor Sheikh Muhammad Kabiru Yunus ya jima yana ta bani shawara cewa lalle mai shi da larabci tun ana aikin yake wannan shaba da shawara cewa lalle a mai da shi da larabci shi abin da yasa yake so a mai da shi shi ne aisarut tafasir musa akwai aisarut tafasir na Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi Allah ya ji kansa da rai yana da rustafi sunan shi aisarut tafasir to mafi saukin tafsiri to shi yake cewa wannan tafsirin shi ne aisarut tafasir saboda haka a mayar bane da shi cikin harshen Hausa saboda a cikin harshen Larabci saboda wasu waɗanda watakila ba za su iya karanta Hausa ba za su iya amfana da shi wasu ma wanda za su iya karanta Hausa za su so
sun fi shauƙin karanta na Larabci
musamman malamai limamai da za su iya amfani da shi wajen huduba da sauransu da darussa to haka shi yana ƙarfin gwiwa mai da shi da Larabci sannan kuma ba mamaki tafiya muka ga mun samu dama mu samu wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware a cikin harshen Turanci mu sa su a gaba mu subayar mu da shi cikin harshen Turanci ya zanto ba ya al'ummar Hausa ba kawai hatta al'ummar da take ba sa jin Hausa za su iya amfana da shi musamman ma waɗanda muke tare da su Yarabawa, Ibo da sauransu.
To mallam akwai waccan niyya ta mai da shi da Larabci din?
Ba mamaki amma dai ban har yanzu dai ban tsara komai akan wannan ba saboda shi kansa tafsirin da muke na gadan kaya da sauran abin nan da can kusan nakan karanto littafin tafsiri yanzu in yi tafsirin a cikin minti 50-55 shikenan wato ba'ana ba na rubuta abinda nake karantawa zan karanta in je in yi tafsirin in tafiya ta kan lokacin da muka fara tafsiri daga suratul tur har zuwa kusan suratul samad ina jin ba sai har zuwa suratul ikhlas duka babu bani da wani abu a rubuce zan karanta adadin tafsirai kamar 10-11 ko kasa da ko sama da haka sannan in je in yi tafsirin abubuwan da na faɗa a lokacin wasu za su iya bacewa zan manta dole ne wasu ni kaina yanzu ina zo ina jin tafsirin wasu abubuwan sai na manta sanda na faɗe su kuma ma wani watakila ma na manta ina na karanto su to sai na ga kusan ina shan wahalar zama in yi karatu amma ina barin abubuwan suna tafiya daman can magabatanmu suna cewa al-ilmu saydun wal kitabatu qaydu ilimi farauta ce rubuta shi shine masa da baibai ka farauto abun farauta ka sake shi zai gudu kana son ya tsaya to samu abu ka da baibai shine ka rubuta shi sai naga cewa ya kamata in dinga rubutawa ta yadda in naje nayi na dawo na aje ko gobe ka ce tawo ka sake tafsirin ayoyin nan ba sai na sake shan wahalar karatun da nayi jiya ba ina da shi a jisen dako amma ina son ƙara ƙari ne sai da je ƙara samu wasu tafsiran in ƙara bi in ƙari ne in yi amma ba zan dauko abin daga farko ba to wannan sai yasa daga kan tafsirin al-mu'awwidhatayn sai na fara rubutawa ina ajewa muka zo tafsirul fatiha na rubuta tafsirul baqara har zuwa yanzu inda muke yanzu aya ta 256 ne ko da 60 kusan duk yana nan a rubuce
duk mako kuma sai an yi wannan
kokari sannan duk sati sannan tafsirin Maiduguri ina fara daga suratu Yunus har ina jin naje ƙarshen suratu Hud ne almuhim duk babu shi a rubuce lokacin ina yi da ka zan da rike tafsirin Ibn Kathir amma kuma abubuwan duk da na karanto zan faɗi su a lokacin ba tare da na dawwana suna aji su ba haka nan na dawo tafsirin Ibn Bauchi shi ba muka fara suratul Nahl shi ma na zauna ina ta yi ba tare na rubuta ba kuma Nahl shiga abin nan suratul Isra muka gama to sai da muka zo suratul Kahf sai naga cewa daga lokacin fikirar rubutawa ta zo saboda kan rubuta tafsirin suratul Kahf suratul Maryam suratul Taha yanzu mun sai suratul Ibrahim suratul Anbiya to wannan rubutaccen tafsirin na Larabci shi ma yana nan ina tunanin watakila wata rana in dauka in ƙara gyara shi in fitar da shi a siga mai kyau shi kuma ya zama tafsiri ne cikakke na Larabci to kaga in nayi wannan kuma nayi wannan sun zama biyu da dai ba laifi bane kamar Shehu Abdullahi Gwando yana da Ziyaut Tawil yana da kuma Kifayatu Du'afa Sudan wanda dukkan tafsiri wannan tafsiri ne mai dan fadi wannan kuma ya takaita shi ta yadda masu rauni kamar da ya kirawo shi mutanen Sudan masu rauni za su karanta to ba laifi dan Aisaru Tafasir din an yi shi wannan ma an yi shi amma zuwa yanzu dai ban sa hut saboda akwai wasu ayyuka a gabana na rubuce-rubucen wanda yanzu nake kai ban ƙare ba ban gama su ba
to malam baya ga tafsiri na alqur'ani mai girma shin akwai tunanin yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan aikin musamman ma dan bunƙasa shi ilimin addinin a cikin al'ummar Hausawa
tabbas akwai wannan tunanin kuma kamar yadda kake faɗa akwai buƙatar bunƙasa ilimin addini din a cikin al'umma mu kuma babu abinda zai bunƙasa ilimin addini da shi kansa addinin kansa sai ta hanyar karatu ta hanyar samar da abinda mutane za su karanta babu shakka malamai suna bakin kokarin su wajen karantarwa a masallatai a makarantu a minbari da sauransu to amma wannan ba shi yake nuna iyanan abin ake buƙata ana buƙatar rubutu kamar kowace al'umma wannan al'umma bace samu kafuwa ta zama al'umma rayayya ba sai ta hanyar rubuce-rubucen da aka yi ga shiga cikin wannan al'umma suka karanta kuma mutane suna son su karanta littattafan da malaman su suka rubuta
na'am
littafin da ba wai dan malamin ka yafi kowa ilimi ba ko ba irin sa ko ba a taba yin irin sa ba ko ba za a yi ba a saboda shi ka san shi kana da sika da shi ka amince da shi ya fi ka je ka so na wani malamin da kuka kira san shi ba
ko sai kila ma in yana raye akwai mas'alar da zaka iya zuwa ka tambaye shi
yawa so zaka cewa malamin ne da na yadda da shi na amince da shi mai karantar da ni ga malittafin sa zaka so ka mallaki wannan kuma ko ba komai ba a ce a gidanka akwai littafin malamin ka duk inda ka je ana maganar malamai ka ce kuma muna da su ga kuma irin ayyukan da suka yi babu abinda zai fito da malamin irin littafin sa akwai malamin da littafi ɗaya yayi amma ya zama wani shahararren malami a duniya har yanzu ana ambata shi ka dauki misali Shatibi Imam Shatibi babban abin da ya fito da shi littafai ne guda biyu tak duk da cewa yana da wasu ilmi amma abubuwa biyu suka fito da shi littafin sa al-ittisab da littafin sa al-muwafaqat inda bai taba rubutu ba a duniya sai waɗannan biyu to sun ishe shi saboda yayi wani rubutu wanda ba a samu wanda ya fi nashin ba a wannan rukunin a wannan bangaren rubutun da ya har yanzu shine rubutu saboda haka babu abin da yake fito da malami kuma ya tsaya da ya kafe tarihin sa ya tsaya ba tare da ya kau ba sai rubutu saboda haka kaga ashe akwai buƙatar wannan yaran Urdu da muka yi magana akan sa dazu a malaman su sun raya yaran sosai ta yadda kusan dukkan wani littafi da ka sani na hadisi na musamman kutubu sita din nan da muke magana Imam Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah dukkanin su sun fassara su zuwa yaran Urdu bayan fassara da suka yi musu kuma akwai shuru littafan sharhin waɗannan littafan shi ma duk sun fassara su zuwa Urdu ce maka littafi kamar Fathul Bari Fathul Bari ka duba girman sa a haka ma dan kanana kanana rubutu wajen volume 13 wanda na san in aka yi masa rubutu irin na zamani da muke karanta yanzu zai kai wajen volume 20 da wani abu ko 30 to a hakan sun fassara shi zuwa yaran su fassara mafi abin mamaki ma da naga cewa ta majmu'ul fatawa na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah mai volume 35 sun fassara shi gaba daya zuwa yaran Urdu so haka sai ta zama al'umma ce da tsohuwa a gida ta dauko za ta iya zama malama za ta iya fatawa za ta iya duk da ba za ta iya walarabci ba amma kuma maluma din suna kanta ta san abu kaza ga hukuncin sa ga hadisi guri kaza saboda kuma mu muna buƙatar wannan babu shakka ina da burin yadda yanzu muka samu tafsirin alqur'ani a cikin wannan kwarya-kwarya volume guda 6 wannan volume guda 6 in ka ce za ka yi tafsirin da faɗi ko wannan da muke na gadan kai ko shi ka ce za ka maida shi da house za ka rubuce shi to na tabbata in za ka yi alqur'anin zai kai volume 50 ko fiye da haka
na'am
zai kai dan akwai dan uwa Malam Ya'udatti wanda ya taimaka wajen aikin wannan da muka yi
na'am
Dr. Ya'udatti wanda yake koyarwa a jami'ar Northwest ya taimaka wajen shigar da tafsirin da sake bashi muraja da sauransu to ko shi ya zauna ya rubuce tafsirin suratu abinan tafsirin fil zuwa nasi da nayi a nan gadan kaya wajen shafi ya kai wajen shafi 300 da wani abu
to fa
to kaga iya wannan
kadai
shafi 300 da wani abu to in kace duka qur'anin zaka dauko ka rubuta lalle zai yawa saboda inda muka samu iya wannan din yanzu akwai bukatar shi ma kamar Sahih al-Bukhari a ce an samu fassarar hadisan cikin sa sannan da kuma sharhi sannan da fawaid yadda dai aka yi wa ayoyin alqur'ani tunda kaga shi wannan kamar abinda ban fada ba wanda ya sha banban da sauran tafsirai a fassara ayoyi rukuni zaka samu alqur'ani ya dauko magana akan abu kaza in ya gama sai ya dauko magana akan abu kaza in ya gama dauke magana akan abu kaza in ya gama misali a cikin ayoyin da muke tafsirin su a nan garan kaya yan kwanakin nan za a ji an dauko alam tar ila allazi hajja ibrahim fi rabbi aka gama sannan aka ce aukal ladhi marra ala qaryatin aka gama sannan aka dauko maganar wa itqal ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta da gama sannan a shiga kuma ayoyin da suke magana akan ciyarwa to kowane rukunin aya in muka dauka muka fassara sai mu bayanin su kadai sannan mu dauki wani rukuni sannan mu bayanin su shi kadai sannan mu dauki wani rukuni mu bayanin su shi kadai wanda wannan kaga babu wani tafsiri da aka yi shi da wannan salo sai shi wannan to su kansu hadisi tunda shi hadisi daman kowanne cin gashin kansa yake to muna iya daukan hadisi mu fassara shi mu fadi abinda yake karkashin sa mu shiga wani har haka mu yi wa Sahih al-Bukhari duka mu zo biyo Muslim mu zo biyo sauran kutubu sita sunan al-arba'a duk mu zo mu musu wannan aikin babu shakka wannan zai taimaka wa ilimi kwarai da gaske a wannan nahiya ta mu wani abu da na tuno yanzu akwai wani wanda wani malami ne Dr. Abdullah Bahamma yana kasar Saudiya akwai sanda ya zauna ya shirya fikirar jami'a cikakkiya na za a samu digiri akan harkar addinin musulunci amma da Hausa ya zauna ya zubuta fikirar jami'ar gaba ɗaya daga farkon ta har ƙarshe ya turo mu saboda ana iya samun wannan a harshen Urdu sai turo mu to farkon abinda aka gamu da shi na matsala shine baka da material ka zo ka ce da Hausa za a yi to a jami'a ana karanta in musulunci ne ana karanta fiqhu ana karanta sira ana karanta kaza to ina zaka samu na Hausan
tunda didda larabci ake
didda larabci ake
na'am
saboda kaga ashe Hausa ba za ta zama ita ce yaran ba
gaskiya ne
dole in kana son dalibai su yi wannan dole su sai sun san larabci tunda aka ba su references na larabci su goma ba koyi musu larabci ba to sai zanto wannan abin nashi kawai sai dai a takarda amma a aikace ba zai yi ba to amma yau da mun fadada harshen namu ya zama kowane fanni zaka iya samu cika kulle ta tafi
na'am
a wannan fannin in ka zo ka ce zaka yi jami'a a tarar maka wanda bai iya larabci ba amma zaka bashi cikakken ilimi na addini
kaga wata kila in an zo magana fannin tafsir tunda akwai na Hausa
shi
za a dauka
a je a duba tafsirin kaza tafsirin kaza tafsirin sai ka bashi adadin littafai duk na tafsiri da Hausa
na'am
in ya je kaga zai iya bincike zai iya mukarana ko comparing tsakanin wannan da wannan zai iya fita da wani sakamako saboda haka akwai sha'awar a yi wannan kuma insha Allah in dai dare da lafiya yadda muka ga wannan tafsirin ya fito haka wata rana za mu ga hadisin ma
to mallan tunda wannan aiki dai gashi yanzu an yi shi kuma ya riga ya fito kusan wasu suna kwatanta shi wannan aiki da tamkar mutum ne wata kila dauke shi ai masa aure a bashi kudin cefa ne wata kila kasuwa ya rage kawai ya shiga ya siyo abinda zai siyo ya ka amarya shin wani shawara za a ba wa su al'ummar da aka yi domin su wajen su ga sun dage sun amfana da wannan ainihin aiki da aka yi tare ma da kiraye-kiraye akan wasu abubuwa da ake ganin ya kamata a kira al'umma akai
to wannan tafsiri bayan na gama rubuta shi su wancan markaz bayyinat lidirasatul qur'aniyya ka'ida su za su buga tafsirin tunda su suka nemi fikirar kuma aka abin nan kamar su za su karba su je su buga su kawo mana mu kawai komai sai dai na kawai a ba mu ci
na'am
to sai nayi tunanin akwai abun kunya a cikin wannan kware da gaskiya ce al'umma mu ta Hausa da muke tutiya da musulunci ayi maganar addini ayi maganar alqur'ani ayi maganar duk za mu ce mu muna gaba an je musabaka mu cinye musabaka da sauransu to a zo a ce kuma sai wasu sun yi wasu sun kawo su ba mu ya kamata mu mai wani abu to na san cikin al'umma mu akwai mutane masu kishi kware da gaskiya masu son aikin alkhairi suna son a ce ga wani aikin alkhairi kaga cewa nan da nan su ma sun kawo gudun wasu ni na zauna na rubuta ba dare ba rana zan kai karfe 3 na dare ina rubutu saboda rana ban samu nayi zauna nayi rubutun ba zan fara da karfe 11 ko 12 dare in kai karfe 3 ina zaune ina rubutu amma ba ni kadai ya kamata in ci moriyar wannan ba ya kamata wasu ma su shigo dan su ma su yi tarayya a cikin ladan aiki ne na duka ba aiki ne na wani mutum shi kadai ba
gaskiya
to kuma na san a cikin al'umma har yanzu akwai mutane da yawa waɗanda suna son alkhairi
na'am
suna dai so a dora su a ce ga wani aikin alkhairi ku zo ku yi
na'am
saboda haka nayi tunanin wasu wanda nake kusa da su kuma nake da kyawun zato da su na neme su suka zo muka zauna nace to gashi ga abin da aka yi na dauko tafsiran gaba ɗaya na aje musu a gaban su an fitar da shi da computer nace to larabawa za a iya samun wani ya ce zai ba da kuɗin sa a tada buga a zo a raba mana amma muka yi haka mun ba da kunya
gaskiya
muna da karfin da zamu yi duk abin da za su yi wannan abu ne wanda mutum ɗaya zai iya yin sa
gaskiya
saboda haka wace gudunmawa ya kamata a bayar to lokacin aka tattauna kafin a tashi gashi an tara abu mai yawa wanda da aka zo aikin kusan ma in ce maka 80 cikin 100 na kuɗin da aka aikin mun muka yi sosai din sa daga nan Najeriya su abinda suka bayar a can bai fi 20% ba saboda haka muke alfaharin cewa abu ne da muka rubuta shi a gida kuma ƴan gidan su suka dauki nauyin buga shi
masha Allah
su wadancan suna da alfarmar da suke da ita ta cewa su suka ƙara ƙarfin gwiwa suka kuma yi ta mutaba'a follow up har aka ga cewa an kai abin nan amma wannan abun daga Najeriya aka yi shi kuma ƴan Najeriya su suka dauki abin nan din raga buga shi to wannan ya ba mu karfin gwiwa kwarai da gaske
wata kila sabanin da da ake ganin komai sai dai a kawo
wannan Malam Abubakar kuma sai dai daga Saudiya ita buga ana kawo ita buga ana kawo mu sai dai kawai a tara hannu a karba wanda ko muna da waɗanda za su yi fiye da wannan ma muka sa abin nan muka sa ikhlasi a zuciya to kuma gaskiya sun faranta min rai kwarai da gaske na ɗaya daga cikin ranakun da ba zan manta ba a duniya yadda naga waɗannan mutanen da ne musu kyakkyawan zato kuma suka tabbatar da cewa haka suke
na'am
shi daga kanin lokaci aka tara kudin da kusan akai ayyukan wasu ma daga baya suka ji su ba suka shigo da nasu gudunmawar wanda wannan tasu gudunmawar su kuma da suka shigo da ita ta baya su ta ba mu karfin gwiwar cewa to in aikin nan ya shugo ya shigo kusan kusan rabin aikin ko mu ce zamu ce bibi sabiyar na aikin don mu san yadda mu ka iya tafi hannun malamai manyan malamai da wasu manyan mutane na kasar mu da ma wasu wajejen kasar mu kamar misali kasashen makota Niger Kamaru Benin Chadi Togo Ghana da sauransu duk mu samu mu aika musu wani kofi wanda za a raba manyan malamai shiga hannun su saboda wannan taimakon da muka samu na su waɗannan ƴan uwa sauran kuma mu shigar da su kasuwa mu nemi masu awadata waɗanda watakila bazan suke jin labarin su shigo su sayi wannan kofis da muke da su sauran dan mu samu a raba wa wasu wanda ba za su iya mallaka ba sannan ko mu iya samun damar da zamu sake ku dan yanzu mun buga kofi 2000 kofi 2000 ga al'umma da take magana da harshen Hausa ba Niger ba Nigeria ba ba Niger kadai ba kofi 2000 na zai je ko
iya kila ma idan da himma a cikin sati guda zai tsare
a kware da gaske saboda ka ko cikin iya Kano ba zai isa ba
na'am
ballantana a shiga sauran jihohi to a yanzu muna nan da kuddar zamu rarraba shi zuwa jihohi zamu rarraba kofi na kyauta zuwa ga malamai manya na kowace jiha mun ware mata wajen kaso wajen guda kofi wajen 40 jihohin Najeriya sannan da makota su ma mun ware musu kaso kowace kasa daga cikin kasashen da na ambata saboda wannan tallafi da muka samu na wannan bayan Allah sannan kuma muke buƙatar sauran al'umma musamman masu hali da shuni musamman manyan ƴan kasuwa musamman manyan ƴan siyasa su zo su sayi kofis kowa iya bakin karfin sa bakin ikhlasin sa yazo ya sayi wasu kofis yadda zamu samu damar baya da su ga wasu wanda suke ba za su iya mallaka ba musamman malaman islamiyya da sauransu
na'am
sannan kuma mun mu samu wata dama kuma mu sake yin order wani kofis din mu ganshi in ka kalle shi zaka ga cewa an yi masa bugu na alfarma bugu mai kyau domin sai da muka nemi wanda za su iya mana qualitative bugu
na'am
aka ce a idin dai irin wanda muke so ne a Egypt ba za a yi shi ba sai dai mu kai Lebanon Beirut to can aka yi mana kamun kafa aka hada mu da wata madba'a shi kansa mai madba'a da yaji aikin da ake so a ina alheri ne ba kasuwanci bane sai ce yayi ragi
masha Allah
so aka buga da gram takardar gram 70 inci tace karshe
masha Allah
ita ce karshe sannan bangwan wata sharikat ba ayuni su suke bangwan kuma su ne the best company da suke yin bango a yanzu a kasashen Laraba shi yasa za ka ga cewa littafin very qualitative za ka ga ba kamar sauran jigarin bugu ne ba kuma mun ce ya kamata nuna alkur'ani gatan sa nuna cewa muna son alkur'ani to muka yi wannan duk da cewa ba mamaki idan muka ga akwai buƙatar miyo abin da ci cewa bugu na tuka wanda zai yi sauki
watakila wanda zai shiga hannun
kowa zai iya mallaka mu yi shi amma dai zuwa yanzu dai wanda muke da shi wannan qualitative din bugu din ne kuma mun tabbata aiki duk aikin dan adam ana samun kuskure dan adam duk yadda ya kai da kokari to sai Allah ya nuna masa shi dan adam saboda watakila za a samu gyare-gyare da zamu ƙara shigarwa sake bugu wani kofis din amma dai kira na karshe shine ga waɗannan masu hannu da shuni da ɗan kasuwa da manyan ƴan siyasa da manyan attajirai zo su sayi wannan kofis din domin mu samu mu ba da su ga waɗanda ba za su yi mallaka ba sannan kuma mu samu damar sake gurza wani sabo Allah ya samu dace
to malam me kalaman ka na karshe watakila tunda lokaci ya riga ya cin mana
to kalami na karshe dai shine wannan aiki kamar da ku gani aiki ne dan adam aiki dan adam yana cike da gazawa a shirye muke duk wani abin da yake na gyara zamu gyara mu kan mu zamu ga kuskuren wani abin sai ka gama sai ka ga wani kuskure sai ka gama duk da mun iya bakin kokarin mu a lokacin to amma dan adam ne dole zai kuskure duk wani gyara da aka gani a sanar da mu kuma wanda ma ba san da mu ni zan kaina zan sake karanta tafsirin kuma na tabbata zan ci karo da wasu abubuwa sannan kuma muna fatan wannan zai zama ya buɗa mana kofa ta shigar da hannun jari cikin irin wannan aiki na ilimi abinda ba mu sani ba sosai kenan a cikin al'ummar mu shigar da hannun jari cikin harkar ilimi ilmantar da al'umma wannan zai bude kofa insha Allah wajen wasu ayyuka ma masu kama da wannan. Muna da sirar Nabiyur Rahma da na rubuta ya shiga cikin hannun mutane sosai kasashe daban-daban amma da Larabci ne.
Na'am.
Akwai niyyar fassara shi zuwa Hausa shi ma.
Na'am.
Daga nan watakila fassara shi zuwa Turanci, watakila ma har Faransanci. To muna fatan ƴan uwa waɗanda suke da san su shiga cikin wannan aikin alkhairi za su sa mana hannun jarin su a ciki. Allah ya sa mu dace.
Na'am. To ma saurare, anan muka kawo ƙarshen wannan tattauna tamu ta musamman tare da Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malami a sashen shari'a da nazarin addinin musulunci da ke jami'ar Bayero. Ni Shehu Bala Kabara nake cewa a huta lafiya.
كرم المرأة إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف